أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم وطن رمضان جراء النبي صلى الله عليه وسلم تجهو لتريه حدود 30 دبيو وانت رانا تداشي دا حدود وطن تقوص نشكرة دبو بيودة قوم شادية ميلادية zamu tashi darasin mu na hudu a cikin karatun mu na tafsiri a suratul maida. Zamu tashi aya ta 15 insha Allah. Kafin mu fara amsa tambayoyi, akwai wani bawan Allah cikin wanda suke halartar wannan makaranta wanda jiya ya hadu da waziya, ya zo da motarsa, bai samu waje ba a cikin masallaci, ya ajiye ta a waje kuma aka sace motar. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya baddala masa da mafi alkhairi, ya dawo masa da ita, ya kuma sanya abin ya zama to kafara a gare shi. Ko muna kira ga ƴan uwa da suke halarta wannan tafsiri su ringa ƙoƙarin shigo da motar su cikin masallaci, ko kuma wajen da ƴan hizba suke. Adadin ƴan hizban namu taƙaitacce ne, suna bakin ƙoƙarin su, amma saboda rashin sanin waye mai wannan motar, waye mai wannan, ba san ko waye mai motar ba, wannan zai sa duk irin ƙoƙarin su wato takaitacce ne. Da haka zalika, wanda ba shi da security a motar sai rinka yayi kokarin sawa saboda tsare dukiya, musamman yanda yanzu karancin tsoron Allah a cikin zukata ya sa a cikin wannan wata mai alfarma a waje wanda yake ana haduwa domin Allah, a ɗakin Allah wanda yake, wanda ya shiga cikin sa amintacce ne, amma waɗansu mutane ba sa ganin cewa wannan dukiya ta bayan Allah amintacciya ce. Abinda za su samu ba zai amfane su da komai ba, la'alla ɗaukewar da za su yi da abinda suke ganin za su samu shine sanadiyar halakarsu. Su ci abinda zai zamanto halaka a gare su a duniya da lahira, su lalace su lalata zuriyarsu. Allah ya kiyaye mu. To amma wajibi ne mutum ya kokari ya tsare dukiyarsa da dukkan matakai da zai ɗauka, yadda yake zai zamanto kan cewar an samu aminci daidai gwargwado. Saboda haka muna janyo hankalin ƴan uwa da kula a sa security a mota, kuma a rinƙa ƙoƙarin shigo da ita wajen idan jama'a. Allah kuma ya tsare wa, Allah ya tsare mana dukiyoyinmu, shi kuma wannan bawan Allah, Allah ya baddala masa da mafi alkhairi, ya bayyana masa abinda ya dawo masa da wannan mota tata. Daga cikin tambayoyin da aka yi yau, akwai ɗan uwanmu yana cewa ina roƙon dan Allah a taya ni da addu'a cewa an ɗauke min abin hawana, Allah ya yi min canji da mafi alkhairi. To idan shi ne, Allah ya yi masa canji da mafi alkhairi, in kuma wani ne daban shi ma dai Allah ya canza masa da mafi alkhairi. Allah mai iko ne akan haka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Eh, wannan shi ma yana neman a tashi addu'a akan bukatun alkhairi, Allah ya biya maka bukatunka da mu baki daya. Wannan yace meye hikimar da yasa ake ramawa mamaci azumi ba a rama masa sallah? Naga kuma duk farilla ne asali, hatta shi mai azumi din ba za a rama masa azumi ba. Da ba za abin da yasa ake rama ma mai azumi azumi, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wadda ta rasu wadda tana da azumin bakance, ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam za ta iya rama mata azumin. Yace ara'aiti in kana ala ummiki daini dainun akunti qadiyata, kibali labari da uwarki tana da bashi, ba za ki biya bashin ba? Tace eh. Yace fa dainullahi ahaqqu an yuqda, bashin Allah shi yafi cancanta a mayar wato adiya. To sai a tsaya akan wato asali mutum baya ma wani aiki, saboda Allah ta'ala yace wa an laysa lil insani illa ma sa'a, mutum baya samun wani abu sai abin da yake na kokarinsa. Saboda haka wani ba zai ma wani sallah ba, wani ba zai ma wani azumi ba. To amma da yake wannan nasi ya zo sai aka fita daga cikin wannan asalin, ita ko sallah da yake nasi bai zo akan ta ba, sai aka tsaya akan asali. Wato abinda yake ba shi da abinda yake shine asali, shine idan ba a bi wannan asalin ba za ka ce me yasa ba a yi. To amma abinda yake ya dace da asali ba za ka ce me yasa ba a yi ba. Asali ba a rama wata farilla akan wani, ba a rama ma wani wani nauyi na farilla, sai da dalili. To dalili ya zo akan azumi, ya zo akan hajji, saboda haka zalika ya zo akan kuɗi na dukiya, wanda yake shi ma kudi na dukiya din Annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya ya zo ya ce duk wanda ya mutu akwai bashi a kansa haƙin baitul mali ne a biya masa saboda haka abin da yake ya fita daga cikin asali din shine dalili yazo sai mu tsaya a kansa wannan shine hikima wannan yace yana neman shawarar akan abin da zai fi mai da hankali yayin aikin umra a wannan watan eh wanda ya je umra abin da ya kamata ya mai da hankali da shi shine tawafi domin tawafi wato in yaje dakin Allah a Makka domin tawafi shine ibada da ba a yin sa a ko ina in banda a Makka sallah ko zaka iya yi a ko ina kuma Allah tawafi ya so mu ambato a cikin abin da ake yi a Makka yace wa an tahira baytiya lit-ta'ifina wal-aqifina war-ruka'is-sujud an tahira baytiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruka'is-sujud aka fara da ambaton masu tawafi saboda ka tawafi shi yake cancanta a shagalta da shi kuma in kana tawafin nan ba zaka iya kana tawafi kana karatun al-qur'ani saboda ka ka hada tilawa ta al-qur'ani da kuma tawafi sai dai kada ka ce zaka yi abin da amfani da mushaf kana karatu kana tattake mutane ko ana bangaje ka tawafi in kana da hadda kai amma in baka da hadda ya zama jokan cewa kana karatun ban gani ba a je abin gaje kaka fada tattake ka ba a yin ba a neman wato ba a neman mustahabbi ta hanyar ai garari da rayuwa tsara rayuwa wajibi ne ka tsara rayuwar ka shine yafi saboda haka in baka sami da karatun alkur'ani ba saboda baka da tilawa kai addu'a kai zikiri ba sai ka dauki wannan littafin da ake jiya na addu'o'i ba wanda yake ba su da asali wanda ake sayarwa riyal ɗaya ɗaya ko riyal biyu biyu nan kafin a shiga amma hal kafin addu'ar kake nema ka nemi a kitabud du'a addu'o'i da suka zo daga cikin alqur'ani da sunna wannan dan koren littafin da Muhammad ibn Sa'id al-Qahtani yayi wanda ya tattaro addu'o'in alqur'ani ne da na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda wadan suke zanawa ga addu'ar da zaka yi a zagayen farko kuma har in ka gama ma ba za ka sake maimaita ba sai ka jira sai zagaye na biyu ya zo sannan kai wannan shari'a ce ba ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda dai haka ya kafa maka shari'a ne kuma kake bin sa ba abu kowa a wajen shari'a sai Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka kai addu'a da addu'o'in da suka zo a cikin sunna in baka iya baka yi da Hausa ma musamman da yake cewa shi tawafi ba sai ya dai wani zikiri ayyananne ba sannan yace shin yin tawafi da sallar tarawih wanne ne yafi wajen lada domin ina ganin wasu ba sa yin tawafi sai ba sa yin tarawih sai tawafi mutum ya sallar tarawih yafi sannan ya zo ya sallar tawafi domin ka'idar shari'a shine in dai maslaha biyu za ta hadu ya fi duka sarin karin jayar da ɗaya ka komar da ɗaya baya za ka iya samun maslaha guda biyu shine kai tarawih sannan lokacin da ba a tarawih kai tawafi ko ba haka ba amma lokacin da ake tarawih kai tawafi bayan za ka iya yin tawafi a wani lokacin ka ga ka rasa maslahar tarawih din ita ko tarawih mutum ya yi ta tare da liman musamman a wannan masallaci ne alfarma da ake rubanya sallah za a rubuta masa ya kwana yana sallah ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Abu Dharr man qama min al-imma al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla wanda ya tsaya yayi sallar tarawih tare da liman har akai sallama da shi aka gama sallah za a rubuta masa ya kwana yana sallah kutiba lahu qiyamu layla za a rubuta masa tsayuwar daren baki daya to saboda haka wanda za a rubuta masa yayi tsayuwar dare a cikin masallaci mai alfarma wanda sallah daya ake rubanya ta sau 100 kaga ya samu alkhairi mai yawa wanda idan yayi tawafi ba lalle ya samu wannan alkhairin ba kuma zai iya yin tawafi a wani lokaci saboda haka shi yasa malamai suke cewa tahsilu maslahatain awla min tahsili ihdahuma wa ihdar al-ukhra samun maslaha guda biyu gabaki ɗaya ka hada su yafi bisa ka samu guda ɗaya ka watsar da ɗayan to kaga wannan in mutum ya zamanto yayi tawafi a lokacin da yake ba a lokacin tarawih ba sannan yayi tarawih a lokacin tarawih ya samu maslaha duk guda biyu wannan kuma wanda kuma shine yafi sannan yace shin mutum zai iya yin umra fiye da sau daya a lokaci guda a umra ibada ce wanda take ake yin ta lokaci bayan lokaci mafi karancin abin da aka ruwaito daga sahabbai suna maimaita umra a tsakanin su shine mako daya akwai malamai da suka ce makruhi ne mutum ya yi umra sama da sau daya a shekara kamar kaulin Imam Malik saboda ganin yawan zuwa ɗakin kamar zai rage wa mutum wato kwarjinin ɗakin amma an ruwaito daga ayyukan sahabbai daga ciki akwai sayyidina Ali ibn Abi Talib da Aisha ummul mu'minin kan suna maimaita umra fiye da sau ɗaya a cikin shekara akallan abinda aka ruwaito tsakanin umra da wata umrar shine kwana 7 Imam Ahmad ibn Hanbal yana cewa gurgudan yanda gashi zai tsuro ma mutum yanda zai zama to zai tunda a kowace ibadar umra idan aka yi akwai aski ko saisaye yayin da mutum ya gama umra to shi kuma wannan askin ba fita daga cikin umrar bane kawai a'a aiki ne daga cikin ayyukan umra ibada ce saboda haka idan ya zama to kan cewa baka samu daidai adadin gashin da zaka yi ba ka fawace ma kanka yin wannan ibada a fuskar da ta kamata duk da yake malamai sun ce ko gashin bai fito ba a bi da aska ta kai san kwabo din a sake maimaita a sake yin a tishi akai dan ya zama to kan cewa yayi to amma bisa wannan itibarin saboda duban da wannan ibadar shine wadansu malamai kamar Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa mutum zai iya maimaita umra idan ya zama to gurgudan umrar farko da ta biyu gashin sa ya fito yanda za a iya askewa wanda yake kuma wannan shine ya dace da abin da aka rawaito daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam na maimaita umra idan da ya zama to tsakanin umrar da wata akwai yan kwanaki daidai gurgudu sannan wannan yace mutum ne yana alwala ya fara da wanke hannuwansa sau biyu sai ya wanke fuskarsa kuma sau uku alwalar ta yiwu ko ko bata yiwu ba alwala ana iya wanke alwala mafi cikakken mutum ya wanke kowace gaba sau uku in ban da shafar kai da aka ce a yi sau ɗaya da yanzu kamar yadda ya zo a sunna mafi cikakken shine mutum ya kowace sau uku kuma ita ce alwalar da sayyidina Usman ya ruwaito ya yi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala kamar yadda na yi ya ce wanda ya yi alwala irin wannan alwalattawa sannan ya tashi ya sallah raka'a biyu bai yi zancen zuci a ciki ba za a yafe masa abin da ya gabata na zunubansa to kaga sai ya sa alwalar sau uku to amma an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwalar sau ɗaya kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas da ya tashi da ya yi sallar dare ya yi alwalar sau biyu shi yasa Imam al-Bukhari ya yi tabwibi da wannan man tawadda'a marratan marra man tawadda'a marrataini marrataini saboda haka ya halatta kai sau ɗaya ya halatta kai sau biyu amma da yawa daga cikin malamai sun karhanta yin alwala sau ɗaya ga wanda ba masanin yadda ake alwala ba saboda ganin kan cewa rashin cika wannan sunnar rashin cika sunnar maimaitawa sau biyu ko sau uku za ta sa shi ya zamanto ya fauci wato ya kauce ma za ta sa shi ya zamanto bai cika farilla ba saboda idan ba masanin yadda ake alwala bane in ya wanke sau ɗaya bai cika ta ba sai ya zamanto alwala ba ce ba shi yasa ba a alwala sau ɗaya sai ga wanda yake masanin alwala kuma mai tsantseni mai tsoron Allah amma in banda haka amma abinda ake so kowane mutum yayi wajen alwala shine yayi sau uku shine cikakkiyar alwala amma dan kamar wannan wanda ya wanke hannunsa sau biyu sannan wajen wanke fuska kuma yayi sau uku babu laifi duk sunna wato maimaitawa sama sau ɗaya din sunna ne in ka maimaita in ka yi sau biyu ka samu lada da bai kai na wanda yayi sau uku ba kuma babu laifi akan ka hada waɗansu ka yi sau biyu waɗansu ka yi sau uku wannan ba za a ce ka yi wani abu wanda yake na saba a ka'idar alwala ba tunda dai duk ita kanta shi kansa maimaitawar ya zo ne a babin sunna wannan yace ya halatta idan gwamnati ta bawa mutum kuɗi kyauta ya ci kuɗin idan bayarwar da aka kyauta abu ne wanda yake ake ba mabukata ko kuma abu ne waɗanda suke ba an bayar ne domin ciyar da domin rashawa ba ko domin saba ma Allah ko domin shiga cikin haƙƙin mutane idan wanda ya bayar yana da iko yana da sultani doka ta ba shi damar yayi wannan mutum zai iya karba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sayyidina Umar ya ruwaito yayin da ya ba mu Hakim ibn Hizam daga cikin kudin baitul mal bai karba ba yace masa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku karbi wannan dukiya da nake baku domin duk wanda wannan dukiya ta zo masa min ghairi mas'alati wala ishrafi nafsi ba tare da ya je ya roƙa ya yi bara a bashi ba tare da kuma yana kwaɗayi yana hangen cewa za a bashi ya kai kansa inda ake bayarwa ba wato ya nuna kwaɗayi to ku ci wannan dukiya da nake ba ku hani'an mari'a ci wanda yake na ƙoshi ci kuma wanda yake mai daɗi wato halal ne a gare ku dukiyar al'umma dukiya ce wanda yake kowa yana da rabo a ciki saboda haka idan aka fitar da ita ta fuska da shari'a ta dace ba ta fuskar rashin gaskiya ba yanzu kamar rabar kuɗi da ake raba kuɗin zakka da ake ɗaukowa daga cikin asusun gwamnati a ce limamai da iyayen marayu da nakasassu da malamin makarantun alƙur'ani
da limaman hamsu salawati ga abin da ake ba su 10,000, 5,000 ana rarraba musu wannan dukiya halal malakci halal ne daga cikin dukiyar Allah wanda yake sun cancanci a ba su saboda sifar da aka ambata in ma ta hidima ga al'umma kamar limamai ko kuma ta sifar wato gajiyawa da rashin iko kamar marayu da nakasassu da makamantun waɗannan sannan wannan yace ya halatta mai azumi ya je ai masa allura idan ba shi da lafiya allura ga mai azumi iri biyu ce akwai allura wadda take ta magani wadda ake a cikin tsoka wannan malamai sun ce ba ta karya alwala amma akwai allura wadda take ake yi wadda za ta bawa mutum kamar allurar drip wadda za a sa masa na cin abinci wannan tana karya azumi amma idan allura ta magani ce kamar allurar malaria waɗansu malamai suna cewa ba ta karya azumi kuma wannan shine sahihi insha Allah wannan yace ya halatta mace ta shiga aikin soja ko makamancin sa wannan tambaya ce mai wahala saboda a gaskiya a zahiri a tare mace bai halatta ta bayyana tsirecin ta ba wanda yake kuma dole in ce za ta yi aikin soja ta bayyana tsirecin ta to amma kuma yanzu gashi an zo an bude kofa za a dauki sojoji mata a kasar mu kuma mun san kasa ce wadda take maza da mata wadda take musulmi da ba musulmi ba idan matan musulmi ba su je sun shiga ba wannan kaso na matan musulmi duk za a sanya waɗanda ba musulmi ba kuma shigar su ba zai sa a ce ba za a dauke su ba dan su ba musulmi bane in musulmi ba su cike wannan kaso ba dole wanda ba musulmi su za su je su cike wannan kaso kuma wannan zai koma da mummunan aibi da barna akan duk musulmi baki ɗaya dan ta wannan nahiyan za a fifita su za su fi mu adadi kuma akwai abin da zai zamanto kan cewa sai mata ne za su a cikin soja saboda haka sai zamanto matan kafirai ne kadai a wajen babu na musulmi ko daya ba abin da zai tsarewa musulmi haƙƙin su kuma idan aka ce musulmi sai sun kamo haƙƙin su to za a kai ya zuwa ga irkit za a kai ya zuwa ga takaso za a kai ya zuwa ga ketare haddin Allah tunda dole sai sun yi shiga da ba ta musulunci ba shi kansa wajen tarbiyyar wato wajen training din da za a yi musu sai sun fita daga cikin kaidodi wanda yake ba na musulunci ba wannan matsala tana daga cikin abinda tun bara majalisar kori ta kare shari'a wanda dan uwanmu Dr. Dattin Ahmad yake shugabanci tun bara aka bijira wannan maganar ga malamai cewa malamai ya kamata su tunani menene mafita ga musulmin Najeriya don sun hango wannan babban matsala ce ba na manta bara aka kawo wannan matsala wanda ɗaya daga cikin abubuwa shine idan ɗaya daga cikin abubuwa da za a iya yi idan zai zamanto an ba ma mata musulmi kulawa ta musamman wajen yadda za su shiga kamar yadda ake a waɗansu ƙasashe yadda mata sojoji ake musu shiga ta musamman kamar yadda a Iran kaga suna da sojoji mata amma ana ba su dama su shiga ta musamman haka zalika a waɗansu ƙasashen Khalij a waɗansu ƙasashen Gulf suna da irin wannan haka zalika kamar irin ƙasar Jordan su ma suna da wannan da suke yi da Palestine suna da shiga ta musamman da suke ma da suke ta almatan su to la'alla wannan ya ɗaya daga cikin hanyoyi da za a bi amma a ce an kyale kulliyar mata ba za su shiga ba wannan ba abin nan ba mataki bane kuma a kyale a bude kofar a ce ai babu komai maslahar al'umma ce mata ku je ku shiga shi ma wannan ba mataki bane dole ne mu nemo wato magani na wannan matsalar wadda zai zamanto an gina shi bisa ilimi da tsoron Allah da duba ya zuwa ga maslaha da mafsada amma yanzu gaskiya ba ni da amsa cikakkiya amma na gaya muku ne don kusancewa wannan matsalar tana nan wadda take kalubalantar mu ku taimaka da addu'a kan Allah ya sanya mana mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja idan muka ji tsoron Allah Allah zai sanya mana mafita wannan yake idan mutum ya je tambayar sa ta karshe idan mutum ya je haji ya dawo yadda hadisi ya nuna ana kankare masa zunubinsa kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi to idan kuma ya ci haƙƙin mutane kuma bai biya su ba shi ma an kankare masa wannan zunubin ba a kankare masa ba saboda Allah ta'ala yana yafe ma mutum zunubai banda haƙƙin 'yan adam haƙƙin 'yan adam sai ka biya don haka dan kayi haji kuma kayi irin hajjin da aka faɗa hajjin da aka fada din wanda ake yafa zanuban shine falam yarfut walam yafsuk bai rafasu ba bai fasikanci ba in an yafe maka zanuban tsakaninka da Allah ne amma tsakaninka da bayin Allah sai ka biya duk wanda yazo haji yayi haji bayan ya ci dukiyar ko kuma yayi ciniki bai biya ba ana bin sa bashi yana dawowa an zo biyan bashi sai a ina yayi haji haji kuma insha Allah mabruri ne saboda ka ji Allah ya biya ka in ya kai shi kara wajen alkali zai ce zancen banza kake ko ka biya shi ko ka shiga kurkuku wannan bil ijma haji baya kankare haƙƙin mutane saboda haka a kula kada a yi to kun gani idan haji baya kankarewa ballantana a gaya maka cewa akwai wani salati da za a baka kai da zai sa ya zama to kanta duk haƙƙin kowa ka biya ka ci kuɗin mutane idan ka ja wani wurdi shikenan a ce shikenan ba wanda zai abin nan ba za ka biya mutane ba wannan ba ta canza shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma buɗewa mutane kofar cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba Allah madaukakin sarki ya fi kowa adalci nasu haƙƙin akan musamaha ne amma haƙƙin mutane Allah ba zai yafe ba ya rage a lahira idan ranar lahira ta je Allah ya san zuciyarka ka ci dukiyar nan kana da niyyar ka biya kuma ka yi ayyuka nagari da Allah zai yafe maka to sai cikin karamcinsa sai ya ɗauko daga cikin falalarsa da karamcinsa ya biya wanda yake kuma wannan yana wajen Allah baka da zamani baka da lamuni cewa Allah zai yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala amwa man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah wanda ya karbi dukiyar mutane yana da niyyar ya biya su ya cika musu haƙƙin su to Allah zai biya masa wanda ku ya dauki dukiyar mutane yana nufin ya handame ya cinye ya wawure to Allah zai halaka shi saboda haka yayin da ya dauki dukiyar mutane yana ta kokarin ya biya bai biya ba sai yake kauna a cikin zuciyarsa cewa to ai Allah ya ce wanda ya haji Allah madaukakin sarki zai fitar da shi daga zurbansa kamar yomi waladatu ummu kuma Allah ya ce zai biya masa Allah ina kaunar kan cewa an na haɗu da kai ranar alkiyama tunda ba ni da hali ka biya mu to sai ga Allah ya biya masa ko daga ya mutu kaga wani ya zo ya ce nawa ne ba su sukan da ake binsa a faɗa ya ce to shikenan duk suna kai na zan biya ko kuma bai samu wannan gatan batun a nan duniya ranar lahira Allah ya ce tunda na yi tunda kake da kyakkyawan zato gare ni to ni kuma zan biya masa Allah ya biya masa domin Allah ta'ala ya ce ana inda zanni abdi bi ina cikin zaton bawa na gare ni in kai kyakkyawan zato ga Allah Allah zai maka za ka samu Allah a haka a baya daga cikin kyakkyawan zato ga Allah kai ta cin dukiyoyin mutane kai ta haka kuma ya Allah zai biya a'a Allah ya san wallahu ya'lamul muslih min wallahu ya'lamul muslih min al-mufsid Allah ya san wanda yake yin gyara wanda kuma wanda yake barna Allah ya san mabarnaci in barna kake yi Allah ya sani in kuma da nufin gyara kake Allah ya sani saboda haka da kai da Allah na'am arrafat abinda ake nufi da arrafat shine wato magana ta farkwasa duk wani abu da yake motsa sha'awa kana haji amma kana yi wa budurwarka waya ko kuna ta text tsakaninka da budurwarka kana haji kayi rafat yana daga cikin rafat ko kuma ka ce za ka yi ado a mace ke kwalliya ta zo ta canza tafiya ta wuce ta jinyo hankalin mutane ta yi rafat ko kuma shi mace ta zo ta wuce ya ce jimana a hali yana cikin haji ya yi rafat ballantana kuma ya wuce wannan ya zuwa ga abin da ya wuce shine tun daga muqaddimatul jima tun daga muqaddima shimfiɗar da ake yi wajen alaka tsakanin namiji da mace wannan rafat ne har ya kai ya zuwa ga ƙarshe kuma wanda yake shine saduwa wanda asali shine ma'anar rafat amma hatta muqaddimat da ke shiga ciki na'am aljidal shine jayayya musu ba tare da gaskiya ba kuce ba tambaya ta ilimi da binciken ilimi ba jayayya ta rigima akan inda za a zauna ko rigima a wajen haima ko rigima a lokacin da za a tafi ko rigima a inda za a tsaya duk wata rigima ba a kanta ta gana ta san ku yawa gare ta an zo za a shiga mota ai ta faɗa ni ne ai mata ne za su shiga a'a ai su ma ai muwa biyan kuɗin kai kamar yadda suka biya ai ta rikici a nan to dinya daga cikin abin da yake to yanzu to yaushe mutum zai wannan hajjin ne yawan hajjin ku da abin da ake ta yi kenan to amma har ga mutum yana takama yana kaunan wai cewa wai har ya ci kuɗin mutane wannan hajji wato hajjin su zai biya masa ba kamar ka samu hajjin na sosai din ba domin ga irin fashar da aka sanya ko mun san irin waɗannan abubuwa da suke faruwa to jama'a sai ku yi hakuri tambayoyin suna da yawa gashi har mun ci lokaci mai tsawo kuma wadan suna rubuta tambayoyin nan da yawa saboda haka wanda ba su tambayoyin su ba dole sai dai su hakuri in Allah ya sa an samu lokaci mai tsawo akwai rana da za a ware ta amsa tambayoyi insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
الله تعالى يأتي يا أهل الكتاب يا مأبوتا سنن للتاجي قد جاءكم رسولنا يبين لكم حقيقة من زمه يا زومكم yubayyinu lakum yana bayyana muku kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab abu da yawa daga cikin abin da kuke koyewa na daga cikin littafin Allah waya'fu an kathir yana kauda kai gabarin da yawa daga ciki qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin haqiqa wani hakke mai girma ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin da kuma littafi wanda yake mai bayyana gaskiya yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subula salam Allah yana shiryar da wanda duk ya biyar darsa da wannan alqur'anin da wannan hasken Allah yana shiryar da shi ya zuwa ga tafarkan aminci wayukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur kuma irin waɗannan Allah yana fitar da su daga cikin duffai ya zuwa ga haske bi idnihi da idnin Allah da saninsa wayahdihim ila siratin mustaqim kuma yana shiryar da su ya zuwa ga tafarki madaidaici bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci jinsin al'umma guda uku waɗanda Allah ya alƙawari tare da su musulmi da yahudawa da nasara kuma a cikin ikon Allah sai Allah ya sanya kowace daga cikin wannan al'umma suna da annuqaba jagorori waɗanda yake su ne suka jagorori guda 12 waɗanda su ne suke daukan sun dauki alƙawari a maimakon sauran mutanen su a annabin a cikin yahudawa guda 12 wanda Allah ta'ala ya ambata 12 naqiba a cikin nasara suma hawariyi na annabi isa sun su 12 ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma annuqaba daga cikin ansar da suke jike ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubai'a ta bai'atul aqabatul ula suma 12 ne dukkanin su sun dauki alƙawari wanda alƙawarin ya lizinci mutanen su alƙawari tsakanin su da Allah to bambanci shine na yahudawa dukkanin su warware alƙawari ce guda 2 alƙawari na 2 lokacin da Allah ya tura annabi Musa ya tura mutum 12 wa'annan nuqaba din su je su kamar yadda zamu gani a cikin kisan alƙarya ya tura su 12 su je su kawo masa labarin mutanen da ke ciki wanda ake cewa jabbirawa ne ba za a iya shiga alƙarya a yaki tare da su ba dukkanin su suka hayyaci annabi Musa sai mutum 2 قال رجلان من الذين يخافون ان امر الله عليهما سوسو بيون ده يوشع بن نون ده صاحبنسا سوسو بيون ده سكا القوري a cikin mabiyan annabi isa dukkanin su suka cika alƙawari sai yahuda al-iskariyoti judas iskariot wanda ya haince annabi isa ya bayyana shi ga makiya har ya zamanto kan cewar akai suka suna daukan cewa annabi isa suka kama nan ku judas aka kama a harkar shi wanda ya haisha annabi ta amma na annabi Muhammad ku su 12 din nan sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su sun cika ba wanda ya warware alƙawari daga cikin su to sai Allah ya biyo baya da yin wa'azi da cewa duk da sun warware alƙawari duk da zukatan su sun kekashe basu fi karfin ayi musu wa'azi ba Allah ya yi musu wa'azi yace ya ahlul kitab a cikin wannan akwai ishara da cewa mutum ko zuciyarsa ta ke kashi ba a yi masa wa'azi kaga Allah ya sifanta su ya ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalim amma wadi'ihi ga su kuma wadancan fa aghrayna fa nasu hafzan mimma dhukiru bi sun bar addinin amma duk da haka Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitab ya musu wa'azi wanda ya nuna kan cewa baka cewa a'a wannan ayyayi ni ta baya jinkira Allah ne ya san wannan kai wa'azi wanda yake mai tsoron Allah zai amfana wanda kuma shi tsoron Allah zai kauda kai amma kai baka sanin yaya halin zukata yake shi yasa Allah sai yace ma Allah sai ya musu wa'azi yace ya ahlal kitab ya kira su saboda haka komai nisan mutum a cikin bata ba a kin yi masa wa'azi ba a kin bayyana masa gaskiya kuma a cikin cewar Allah ya ahlal kitab ya sifanta su da wannan sifa akwai luma mana ladabin yanda ake kira zuwa ga Allah ka ambaci mutum da kyakkyawar sifarsa ba ka je zaka yi wa mutum wa'azi ya ku waɗanda yake sun yi nisa a cikin bid'a ya ku wanda sun yi nisa ba sa jin kira Allah ta'ala yake ya ahlal kitab ya ku ma'abuta sanin littafi da sifa ta girmamawa sifanta su da ilimi kaje Allah ne yake kira yake ba su sifar ilimi tare da irin abubuwan da suke to haka ake ladabtar da mu haka yake wato ni wajen kira ya zuwa ga Allah domin wannan shine zai sa mutum ya saurare ka da zuciya ta karba amma yayin da ka zo ka ambata shi da mummunan sifa to shikenan sai ya zo duk abin da zaka faɗa kallon ka kawai yake yi yana ta shirya raji da zai maka ta kowace fuska domin ka zo da soba masa da hujumi a kansa da kawo masa hari da atak to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da zai rubuta wasiƙa zuwa Yahudawa zuwa Nasara sai ya rubuta musu da sifa ta girmamawa yace ilahi raqal azimir rum ya zuwa ga hirakan babban jagora na mutanen rum ila aqyali ahli yaman ya zuwa ga manyan sarakunan yaman ya ambace su da sunan su kamar yanzu ne kace your excellence ka ba mu mutum wannan sifa saboda me saboda muqamin sa ne kuma ta haka zaka samu hanyar shiga cikin zuciyarsa amma ka ce ina wane ne ai ba wani wanda yake da wannan sifar Allah kawai muke girmamawa ba ma girmama kowa Allah ya ce wa rabbaka fakabbir Allah kadai zaka girmama wannan to wannan in kai haka ka san sashi ka jahilci sashi Allah da ya ce wa rabbaka fakabbir kuma shine ya nuna ga mana ga yanda ake ladabi ai wa rabbaka fakabbir ka girmama Allah girman Allah daban ne babu wanda zaka yi ma wannan girmamawar irin na Allah su kuma masu girma da Allah ya ce a girma masu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai hirakul azimin ruh shi ma girman sa da ya dace saboda haka lalle mu kula da wannan ladabi musamman samari daga cikin mu duk da mun yi irin wannan lokacin hamasa to amma da ilimi kana tafi sai ka gane kuma haka muke fata koyaushe Allah ya kada ya rinka fitar da mu daga cikin duhu na jahilci zuwa ga haske na ilimi to sannan da Allah ta'ala yace ya ahlal kitab a cikin wannan akwai tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa ga ahlul kitab ba kawai ga musulmi ba kawai ga larabawa aka aiko shi ba sabani yanda yahudawa suka ce a ai mu ma ja'ana min bashirin wala nadir kai dai annabin larabawa ne amma mu ba a ce gare mu aka ba aiko ka gare mu ba mu ga larabawa dai mun yadda aiko ga larabawa amma mu ba aiko ka gare mu ba to wannan hujja ne akan su tunda gashi Allah ya ce ya ahlul kitab amma a cikin littafin su ba inda zaka ji an ce an yi kira ya zuwa ga mutane baki da amma ko Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nas qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a ya rasulullahi kace ya ku mutane ni manzo ne na Allah ya zuwa gare ku baki da amma babu wani annabi kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya wannan kira annabi Isa yace shi mai aiko shi zuwa ga bani Isra'il ne يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يتي يا بني إسرائيل هكا عن نبو موسى ما يكيد شوى يا بني إسرائيل أكوش يا بني إسرائيل با ونوى دقا تشكين سوان دي يتي يا أيها الناس بذاك تقسامو أشكين القرآن با أي أشكين إنجيلا كو التوراة أي كرامو تاني با كي تيزوى تشكين أدين عن نبو موسى كو أدين عن نبي إسرائيل saboda haka wanda suka shiga cikin addinin annabi Isa wa ya kira su wanda ba bani Isra'il ba wanda suka zama to kirista wa ya kira su zama kirista ba annabi Isa bai kira su annabi Musa bai kira su zamanto yahudu ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kira su din suka kibi da lokacin da suka zamanto ba lokacin nan ne Allah ya samu gudu ya kafa hujja akan su dan wanda ya kira su din sun yi wanda bai kira su kuma sun yi wanda ba a ce wannan ba ita ce kankan ba to kankan ba suka yi inda aka ce su yi din ba shi suka yi ba wanda ba a ce su yi ba kuma shi suka je suka yi to saboda haka a cikin cewa ya ahlul kitab akwai hujja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne ga dukkan bani adam sannan Allah ta'ala ya ce qad ja'akum rasuluna hakika manzon mu ya zo muku a cikin wannan akwai tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da manzanci gare shi lakin Allah ya shahidu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi Allah yana shaida da abin da ya sani ya sauko a gare ka ya saukar da shi da ilimin sa tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqqi wa innaka laminal mursalin waɗannan ayoyin Allah ne muke karantar da su a gare ka da gaskiya kuma lalle kai wallahi kana daga cikin manzanni saboda haka shaida daga Allah akan manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan yace yubayyinu lakum yana yi muku bayani wannan a cikin wannan akwai bayanin menene wazifar manzo manzo iyakar sa bayani ba ya zo ya zamanto ya kata gida ya sai tsara akan ka ba duk wani numfashi da zaka yi ce ya sani yana da iko ya sa maka imani yana da iko ya kwace maka imani kamar yadda wadannan zaka ji suna cewa wallahi kai hankali kada ka ketare maganar malam in ba haka ba zai maka salhu zai kwace maka imanin ka to annabi ma ba a ce yana kwace imanin wani ba bayani yake yubayyinu lakum yana bayyana muku yana yin bayani a gare ku kuma wannan shine wajibin malami wajibin malami yayi bayani ku baya yiwa sai da ilimi saboda ka in kana so kai magana akan addini ka nemi ilimi domin iyakar abin da zaka kai koyi da manzanni kuwa kowane manzo wazifarsa yayi bayani yubayyinu lakum yana bayani a gare ku bayani ku ba zai yi ba sai da ilimi to haka ya kamata masu kira ya zuwa ga Allah su kasance su zamanto kan cewa ala basira a bisa basira zamanto masu bayani masu bayyana gaskiya iyakar abinda zaka yi kai kokari kuma bayanin nan tunda an ce wannan shine wazifa to kai kokari da dukkan usulubi kai bakin kokarinka wajen yadda zaka yi bayani kaga su Shehu Usman suka yi kokari suka yi rubutu da Hausa suka yi rubutu da Fulatanci suka yi rubutu da Larabci suka yi risala ɗan ƙanƙanuwa suka yi waƙe duk mai duk don su yi bayani wataƙila su ba mawaka ba ne amma suka koyi waka don wakar za su yi tasiri duk domin su isar da wajibin abin da yake a kansu na bayyana gaskiya to haka ya kamata mu kasance wajen ƙoƙarin yin bayani da dukkan usulubi sannan yace yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhuna min alkitab yana bayyana muku da yawa daga cikin abin da kuke koyewa na daga ilimin littafin Allah a cikin wannan akwai bayyana mu'jizan manzo sallallahu alaihi wasallam na farko tabbatar da kan cewar sun boye wanda ya boye baya so a gane ya boye ko to gashi Allah ya ce sun boye kuma wanda yake wanda bayanin boyewar ta su yake ya zo a hannunsa ba masanin rubutu da karatu bane ba zuwa yayi karanto littafin su ba ya zo yace to ai kun ga ku zo ai mukabala ga littafin naku a zo a duba a gani kun bayyana wannan kun boye wannan bai ma iya karatun littafin ba saboda dan a tabbatar da mu'jizar ta cewa ba su suka gaya masa ba domin abinda kadai zai sa a san abinda ke ciki mutum ya san abinda ke cikin littafin ahlul kitab da sun boye ko ba su boye ba shine in ma ya karanta daga cikin littafin wa in ma sun karanta masa yana da malami daga cikin su da suka ce gashi ya karanta sun karanta masa talibin wani daga cikin su ne saboda haka dalibi yakan zo ya zamanto ya fi malamin sa sani wa in ma kuma ya zamanto wahayi ne ya zo masa daga Allah to bai karanta ba dan bai iya ba ba shi da malami daga cikin su idan da akwai da sun fi kowa isa matuƙa wajen bayyana wannan malamin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ne musu kalubale a ce wani ne yake gaya masa sannan ba su je sun ci don su ba kullo su sun ci kuma shi ba sun bayyana ma al'umma ai ka san kan cewar wannan ba zai taba kulati ba zai taba dacewa da hankali ba da akwai da sun samu kuma da tarihi ya nuna yanda ya zamanto kan cewa ake da ko dukkan al'ummomi suke da dukkan maslaha wajen bayyana rashin gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam inda akwai ta maslaha su shine su bayyana ta suka kasa tarihi bai nuna ba ya nuna kan cewa sun yi bakin binciken su sun rasa ne babu saboda haka babu wani abu da zai sa ya zamanto wannan ilimi ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face wahayi ne daga Allah wanda yake wannan mu'jiza ce aya ce daga cikin alama ce daga cikin alamomin gaskiyar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da yawa daga cikin abin da suke koyewa na littafin Allah daga cikin ayatul rajmi ayatul rajmi tana nan ko yanzu nan da na duba cikin bible sai da na ganta a cikin old testament a cikin deuteronomy sura ta 23 aya ta 23 da 24 cewa dukkan mutumin da yaje ya daura aure da wata mace sai wani yaje ya samu wannan macen da aka daura aure da ita yaje yayi zina da ita aka kama su to a jefe su har su mutu yana a cikin sifur tafniya shine ake cewa deuteronomy masu wanda suke karatun bible sun sani yana nan a ciki sura ta 20 da 24 a jefe su amma kaga sai suka boye wannan suka boye sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa yana daga cikin ayan annabi Isma'il abubuwa da yawa sun boye yahudawa sun boye haihuwar annabi Isa ta hanyar mu'jiza suka ce ai zina aka yi aka haife shi ko cikin linjila ba a bayyana tafsilin yadda haihuwar annabi Isa take ba kamar yadda aka bayyana a cikin suratul maryam da suratul ali imran shi yasa da nasaran habasha aka karanta musu suratul maryam jafar ya karanta musu suratul maryam Najashi yayi kuka yayi kuka yace wannan shine abin da annabi Isa ya zo da shi ya musulunta kuma nasaran najran da suka zo aka karanta musu suratul ali imran suka ji yadda haihuwar annabi Isa take wanda hatta a cikin bible babu wannan domin in ka je cikin bible cikin injil din Matthew ba za ka samu tafsir din abin da ya faru tsakanin sayyidatina maryam da mala'ika jibril ba ina littafin da yake a bayan kasa wanda yake da wannan babu shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana to shi yasa da suka ji bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuma kun ƙaryata to a zo ayi mubahala ku fito da ku da matan ku da kawukan ku da ƴaƴan ku mu ma mu fito sannan mu mubahala mu roki Allah ya tsine mu makaryaci da suka ce kun san fa annabi ne kun sani tsakanin ku cewa fa annabi ne kuma in kuka fita kuka yi mubahala da annabi kun san kun lalace daga ku har zuriyar sai suka ce a'a babu abin bai kai haka ba babu bahala a gaya mana abin da zamu yi in jizya ce mu biya jizya amma dai ba za mu musulunta ba suka biya jizya saboda haka sun sani kamar yadda Allah ta'ala ya ce alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda muka ba su sanin littafi suna sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴansu Abdullahi ibn Salam da sayyidina Umar ya tambaye shi kan wannan ayar ya ce kai wallahi na fi sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ni da san ƴaƴana domin ƴaƴana watakila matar zuwa ta yi ta je ta kawo min dan shege amma annabi sallallahu alaihi wasallam ko yanda aka bayyana shi ina ganin sa na san cewa shine bai ba zai bace ba zai yiwu a ce ba shi bane yana da yaqini akan wannan to duk sun boye wannan to duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yana daga cikin bayanin nasa wannan ai alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum yana daga cikin bayyana abin da suka boye kuma yana cikin zuciyarsu kuma sun san haka ne wa ya'fu an kathir kuma yana yin afwa da dayawa daga ciki dayawa daga cikin abubuwan da suka boye din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya afwa baya fada sai dai kawai ce Allah sai kaji alqur'ani yace malahum bihi min ilmin illa tibaa'a ban ba su da wani ilimi sai dai bin zato kawai dan a isharar kace abubuwan da suke da shi din babu yanzu kamar irin na kisar ashabul kahf سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب سنة تسابعني تكامل ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وانا ألا بيه تأكيدي أكن سبع باتارد الشيوى بخساني بقى أدد سيأكي شروع باتارد نونا كان شوى أنبيا ناموس أنبا أما أتكين بيان أكبيا نشيني قد يأتو تو ديوى وانس أبوى وان دي كباس دواني وانس أبوى بوان سيألا متوكي كنسركي ya shiru akan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba kuma ko da Allah ya gaya masa din in babu wata maslaha a ciki sai ya musu shiru ya kyale su wanda wannan yana daga cikin karimci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san idan ka isa matuƙa wajen kura mutum in ka isa matuƙa wajen kura mutum sai kunya ta yawa to karimi shine wanda baya wannan haka halin sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da Hafsa da Aisha suka hada baki suka tona suka yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tona asirin abin da ya ga daya daga ciki suka zo suna tattaunawa duk abin da suka faɗa Allah ya ga musu da yazo abin nan وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض عرف بعضه وأعرض عن بعض سيسند سوونا أبو كنش كذا وأعرض عن بعض ونكما سيكو دكي دومي إن دا يجي أبو كنية ذاك يوا فأما حال كريم كرمتي نا واتو كريمي باشيني واند ديك كنش وياي رنجاي يا كادك يا ترمو ساكا كتبا idan kawai da bil ishara mai hankali zai fahimta kan cewa wannan al'amarin tsakanina da wani babu zancen kasa ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai ya bayyana ba na daga abin da suke koyewa da yawa sai ya afwa fuska ta biyu na waya afu an kaseer yana afwa da yawa daga cikin abin da ke cikin littafin ainihin hukunce abubuwa masu yawa waɗanda suke sun zama to hukumi a gare su da takura sai aka yafe musu yanzu in ka karanta a cikin at-taura dokokin annabi dokokin shari'ar annabi Musa cikin Deuteronomy in ka karanta yanda ake mu'amala da mace mai haila za ka san cewa an tsananta shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadithin Anas cewa banu Isra'ila idan mace tana haila ba a zama da ita a ɗaki ba a cin abinci daga cikin kwanan da ta ci ba a shan ruwa daga cikin kwanan da ta sha zanin da take daure da shi kuwa yayin da take haila sai an yi kwana in an wanke shi sai an yi kwana bakwai ba a sake daura shi an yi wani aiki ibada da shi ba abubuwa na takura duk shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta dauke wannan shine wa ya'fu an kafi baiwa abubuwa afwa ta zo a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahli kitab to duk wannan me yasa ake wannan bayanin dan a jawo su zuwa ga imani dan a jawo su zuwa ga imani ta hanyar bayyana aya da kuma bayyana mahasib kyawawan abubuwa na musulunci to da ka bayyana abubuwa na musulunci ta hanyar dalilai na hankali abu ne mai kyau abinda aka yi kenan aka bayyana musu ta hanyar mu'jiza da kuma ta bayyana hanyar hankali domin a kwadaitar da su kan su shiga musulunci waya ku an qad ja'akum min Allah nur haqiqa haske ya zo muku daga Allah menene wannan hasken wadansu malamai suka ce ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ce a musulunci ne baki ɗaya waɗansu kuma suka ce alqur'ani to wanda suka ce alqur'ani aka ce an ce wa kitabun mubin a ce haske ya zo muku da kuma littafi mabayyani al-aqfi yaktabi al-mughayira in kaji an ce abu da kaza na farkon ba shine na biyun ba saboda haka waɗansu suka ce a'a ba shi bane an-nur din waɗansu da suka ce shine suka ce ai ana afifi ne na sifa alqur'ani haske ne kuma littafi ne mai bayyanawa saboda haka da aka ce kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin littafi wato alqur'ani wanda yake shine haske ya zo muku daga Allah da kuma littafi mabayyani kowanne daga cikin ma'anonin duk ɗaya ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne Allah ta'ala ya shifanta da cewa wasirajan munira fitila wadda take mai haskakawa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nur ne haske ne daga cikin sunayensa ma yana daga cikin sunayensa nur haka zalika musulunci haske ne domin musulunci ai shine shari'ar musulunci din alqur'ani da sunnan baki daya kuma alqur'ani ma haske ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna hasken da muka saukar saboda haka alqur'ani haske ne saboda haka kome wani yana daga cikin abinda ake cewa a cikin tafsiri at-tafsir wato al-ikhtilaf bit-tanawwu wato a faɗi nau'i daban-daban na abin da yake zai iya ɗaukar dukkan ma'anar wanda yake kuma ba saɓani ba ne in ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hasken daidai ne in ka ce musulunci shine hasken daidai ne in ka ce alqur'ani shine hasken daidai ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ai shine alqur'ani kana khuluquhu alqur'an kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ce saboda haka Allah ta'ala ya ce haske ya zo muku ash-shahid anan shine bayyana musulunci da alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifar haske an san in babu haske ba a gani in babu haske ba za ka gani ba ko ba haka ba yanzu akwai duhu komai karfin ganinka in akwai duhu za ka gani ko ba za ka gani ba za ka ga komai ba to haka basira zuciya ba za ta ga shiriya ba in babu haske na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za mu gane gaskiya ba za mu ga gaskiya ba sai shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam haske domin shine hasken da basira take gani kamar yanda yake hasken rana shine hasken da ido albasar yake gani to albasira idan zuci ba zai ga gaskiya ba sai da hasken annabi sallallahu alaihi wasallam da hasken musulunci da hasken alqur'ani wa kitabun mubin littafi mai bayyanawa alqur'ani shine mai bayyana gaskiya bayanin alqur'ani ta fuska biyu ne imma bayani daga kashin kansa ayoyin alqur'ani ya zamanto bayanin su yazo a cikin alqur'ani din wa imma kuma ya zamanto da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin alqur'ani ya ce Allah ya saukar da Allah ta'ala ya ce wa anzalla ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar da alqur'ani a gare ka dan ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu saboda haka bayanin alqur'ani ta fuska biyu ne waɗanda suke cewa sai ta alqur'ani kawai za su samu bayani to basu mai da alqur'ani mai bayyanawa ba dan alqur'ani shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana alqur'ani wato sun yadda da wani bayanin ba sai yadda da wani bayanin ba alqur'ani bayanin sa ba zai cika ba sai an hada dukkan abubuwan guda biyu bayanin da ke cikin alqur'ani kan kansa da kuma bayanin da yazo a bakin manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi to Allah ta'ala yace ya habibihi Allahu man ittaba'a ridwanahu Allah yana shiryar da bihi wannan damir din da me yake komawa wadansu suka ce daga yana komawa ga alqur'ani wadansu kuma suka ce a'a ya zuwa ga abinda aka ambata nuru wa kitabun mubin ga baki daya jinsin su da mun abu daya ne da lidda hasken da alqur'anin da shine Allah yake shiryar da man ittaba'a ridwanahu wanda duk ya biyar gar Allah ai manijtahada fi ittiba'i ridwanillah wa hasuna qasduhu wanda yayi kokari wajen neman yardar Allah kuma ya zamanto yana da kyakkyawan nufi yana da kyakkyawan manufa to shine wanda Allah yake shiryarwa da alqur'ani shiryar za ta zo masa ne bil qur'ani da alqur'ani ba wai za a yi masa ilimi la dunni ne zai zo masa ba in dai ma duniya yake cewa yana da awar samun shiriya amma kuma ba daga alqur'ani take ba daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba shiriyar Allah ba ce ba wanda Allah ya shirye bane sai dai shedan ne ya shirye da shi ya zuwa ga tabarkin wutar jahannama amma in dai shiriya ta Allah ce bihi da alqur'anin nan ne da sunna Allah yake shirye da shi kuma amma ba kowa ne yake samun wannan shiriyar ba tunda Allah ya ce manitta ba aribwana sai wanda ya biyar dar Allah wanda yake nuna cewa kenan koda kana da alqur'ani da sunna da ilimin idan ba da gaske kake ba wajen bin yardar Allah ba lalle ka samu shiriya kuma wannan ya nuna mana cewa shiriya tana da janibi guda biyu bayan bayani akwai tawfiqi daga Allah ita ce hidayatul tawfiq akwai hidayatul bayan akwai hidayatul tawfiq hidayatul bayan shine shiriya na a bayyana maka gaskiya hidayatul tawfiq shine Allah ya baka muwafaqa da karfin hali da ganewa da ingantacciyar fahimta da karfin zuciyar da za ta zuka gaskiya dan wani zai zama ya gane gaskiya amma hawa san rai ko hasada ko wani abu daga cikin cutar zuci tana shigun gaskiya ci ta ya za a yi nazo a ce wai kamar yadda huye ibn aqsa ya ce ta ya za a yi yazo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci ta za a yi yazo ya wannan balaraba ci ta za a yi yazo ya wannan yara ci ta za a yi yazo ya wannan wanda suke abin nan a anakallahu kawai duk irin wannan ne duk irin wahayin shaytan ne wanda zai zo kaga mutum ya gane gaskiya amma sai zaman to Allah bai sa masa wannan bai washe wannan muwafaqar ba to ɗaya daga cikin abin da yake kawo wannan muwafaqar shine manitta ba aridwanahu ka zaman to me bin yardar Allah ne kana neman abin da zai sa Allah ya so ka abin da aka ce Allah yana so shi kake so saboda san Allah to idan kai wannan sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai subul salam hayoyin gati hayoyin aminci subul jam'u sabil wato hayoyin aminci hayoyi ne da yawa amma na aminci ma'ana abinda ake nufi kasratu shara'il islam shari'ar musulunci tana da yawa hayoyi da yawa ne na da'a wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya akwai hanyoyin zai shiga aljanna ta hanyar dukiya wanda Allah ya bashi karfi zai shiga aljanna ta hanyar karfi wanda Allah ya bashi ilimi ya shiga aljanna ta hanyar ilimi wanda Allah ya bashi juriya ya shiga aljanna ta hanyar juriya da yin azumi da daukan wahala ta mutane hanyoyin hanyoyin musulunci suna da yawa ba a ce sai abu ɗaya ne ba wanda in baka samu wannan ba zaka sha wahala yanzu da an ce ba yanda zaka shiga aljanna sai ta hanyar yi ma addini hidima ta hanyar dukiya sai ko baka da dukiyar ka nema ka rasa an takura maka ko ba takura maka ba to amma Allah sai ya buɗe hanyoyin kuma kowanne daga cikin su ya ci banta su da assalam shine aminci addinin musulunci addinin aminci ne zaman lafiya domin yayin da mutum yake addinin musulunci zai kasance a cikin aminci tsakaninsa da kansa zai zamanto a cikin aminci tsakaninsa da zuciyarsa ba shi da abubuwan da za su cuce shi na cututtukan zuci irin su hasada da ƙiyayya da ƙwafa da gaba da tsananin kwaɗayi da riya da girman kai duk waɗannan cututtuka ne wanda duk yake da wannan Allah ya haɗa shi da musulunci ina yake da aminci ina mai hasada yake da aminci domin mai hasada yana kyashi ne ya ga ni'ima akan wani shi ko Allah ba zai dina ni'ima akan mutane ba dan kana hasada kana ana Allah yana mai ni'ima kai baka so Allah ba zai zo ya ce zai kwantar maka da hankali zai dina maka ni'ima ba ni'imar sa zai tayi in ya so ka mutu to kaga kenan wanda yake da hasada yana cikin rashin aminci to da musulunci ne zaka samu aminci da kanka haka zalika a zahirin ka samu aminci ta hanyar ibada ta hanyar tsabtar jiki ta hanyar magani daga cututtuka har yanzu kana gani kasashen musulmi sun suka fi kowa rashin masu yawan cutar idau ake sidau sun suka fi rashin sun suka kasashen larabawa har yanzu sun fi rashin kamuwa da wannan cuta ba kuma wani abu bane illa amincin musulunci subulus salam kike haka zalika aminci ne na al'umma aminci ne na duniya aminci ne na bi'a na halitta ma baki daya da musulunci da ake samu saboda haka addinin musulunci su ne tafarkan aminci yawa mutane sun yi wa musulunci mummunan fahimta saboda shedan yana iza su ana cewa musulunci shine addinin tashin hankali da sauransu rashin fahimtar addinin musulunci ne amma addinin musulunci shine addinin zaman lafiya menene yafi zaman lafiya a ce kana zaman lafiya tsakaninka da mahaliccinka Allah in ke zaman lafiya da Allah sai komai ya zamanto an yi zaman lafiya da shi sannan Allah ta'ala ya ce wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga cikin dufai kaga aka ce dufai domin duhun iri-iri ne akwai duhun kafirci akwai duhun sabo akwai duhun bid'a akwai duhun khurafat duhun wato canfi da gurbatar aqida duk waɗannan dufai ne kaga mutum yana jin tsoron abinda bai cancanci a ji tsoron sa ba mutum yana girmama wanda bai cancanci a girmama masa ba duhu ne wannan to Allah yana fitar da mutane da alqur'ani min adh-dhulumat daga cikin dufai iri-iri ila nur ya zuwa ga haske wanda yake guda ɗaya ne haske ɗaya ne amma dufai suna da yawa domin gaskiya guda ɗaya ce hasken nan kuma shine shiriyar musulunci wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma yana shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici Allah ya sifanta nan shiriyar Allah ya sifanta musulunci da sifofi daban-daban na farko dai sifanta shi da subulus salam hanyoyin aminci ya sifanta shi zuwa ga haske fitarwa daga dukkan zuwa ga haske ya kuma sifanta shi da istiqama tafarki wanda yake miƙaƙe ai ma'ana babu karkata babu rashin adalci babu rashin adalci a wajen itikadi babu rashin adalci a wajen ibada ibadar ba mai tsanani bace ba a ce mai azumi wanda ba a cin abinci ba wanda daga baya zamu zo mu kasa mu je mu rinka ha'intar kanmu muna ha'intar Allah ba a ce mana mu zauna ba mu da aure ba a ce dole sai dai mu je mu dandaka yanzu da cewa ake ba za a yi addini ba sai an yi dandaka yaya rayuwa za ta kasance amma aka halatta maka ba ma kawai ta auri mace guda ɗaya ba ta zamanto wato ta zama to karfin abin nan karfin kafa aka ba da dama mutum ka aure har mata hudu in daidai kuma bisa ɗabi'ar mutum ne ka wuce mata hudu din nan to sai dai ko ka fita daga cikin ɗabi'ar mutane wanda suke mu wace bilai ka shiga cikin kuma munharifuna aka yi duk abubuwa wannan ya daga cikin su zasu mustaqim daidaituwa daliban ilimi ku je ku karanta fadin Allah tafsirin adwa'ul bayan inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa ku ji yanda Allah ta'ala ya tsara wannan addini namu na musulunci to wannan aya ta aya ce mai muhimmanci mai girma ta kunshi abubuwa na ilimi masu yawa kuma shi yasa muka dauki lokaci mai tsawo wajen bayananta saboda abubuwa na aqida da sanin yadda dabi'ar musulunci take wajen kiraye zuwa ga gaskiya da kuma yanda ake kiran ahlul kitab kamar yanda muka gani a cikin abubuwan da wannan aya ta kunsa
فَلِكَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
Allah ta'ala ya bamu labarin cewa ya dauki alƙawari daga ahlul kitab kuma sun warware. Dunnan sai Allah ya bayyana mana irin yadda suka warware alƙawarin Allah. Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. Wallahi haqiqa waɗanda suka ce Allah shine Masihu dan Maryam lalle sun kafirta wannan farihi saraha ce akan kafircin su. Allah ya rantsi da kan cewa sun kafirta Allah ya rantsi ya karfafa kafircin su yace Allah ta'ala yace kul ce ne musu fa man yamliku minallahi shay'a wane ne yake da iko a wajen Allah na wani abu in arada an yuhlikal masih ibn maryam idan Allah yayi nufin ya kashe masihu dan maryam wa ummuhu da mahaifiyarsa wa man fil ardi jami'a da ma duk wanda suke bayan kasa Allah ya ce zai dauki ransu gabaki dai zai halaka su waye isa ya hana Allah walillahi mulku samawati wal ard to mulkin sammai da kasa na Allah ne baki daya wa ma bainahuma da ma abin da ke tsakanin su yakhluqu ma yasha Allah yana halittar abin da yake wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa komai Allah ta'ala da yake laqad kafara an-nasara yace ka hakika nasara sun kafirta ba domin so Allah ta'ala ya bayyana dalilin kafircin su da yace alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam waɗanda suka ce Allah shine al-masih ibn maryam sun kafirta me ya kafirta su saboda sun ce Allah shine masih ai sun sanya wani tare da Allah sun zamanto daya abinda suka ce ko shine cewar ai wato Allah da annabi Isa daya ne abinda suka ce ma homu abina homu yus ai wato daga nafsin wai ai daga abin da yake shine asalin Allah shine asalin annabi Isa wai same substance shi kansa ka sifarta Allah da cewa akwai wata madda wadda daga nan ce Allah yake shi kansa kafirci to har kaga suka ce akwai madda wadda ita ce ta Allah kuma ita ce ainihin ta Allah yake ta annabi Isa ko mu sani fa ba shi wannan ba sai bayan annabi Isa kuma wannan baya cikin injila sai bayan annabi Isa da shekara 325 domin abin da ya faru a lokacin da aka yi taron ecumenical abin da suke ce mai ecumenical council na farko na garin Nisiya Izbit tana nan yanzu a cikin kasar Turkiya take garin Nisiya a shekara ta 325 bayan mutuwar annabi Isa 325 karni hudu bayan annabi Isa saboda Arius ɗaya daga cikin mabiyan addinin annabi Isa wanda ya zamanto yana da mabiya malami ne yana da mabiya kusan gabaki daya Tunis din nan da kake gani da Algeria da kudancin Rome gabaki daya a bisa tariƙar Arius suke tariƙar Arius kuma cewa take Allah wato annabi Isa bai taba cewa shi Allah bane annabi ne daga cikin annabawan Allah Allah ɗaya ne annabi Isa kuma ba Allah bane kuma annabi Isa bai taba cewa shi Allah bane shine tariƙar su Arius shine wanda ake ce ma abin nan ake ce musu unitarians wato masu tauhidi to abin nasu yayi yawa sai aka ce ya kamata a zo ai taro dan a dauki matsayi da aka yi taro aka ce Arius kafiri ne kuma aka ce duk wanda yayi ciki akan aqidar Arius kafiri ne aka tabbatar da aqidar Allah uku trinity kuma a cikin aqidar ma do yake domin sun yi sabani tsakanin su mazhaba wajen uku ce akwai mazhabar catholic akwai mazhabar nestorian akwai mazhabar jacobite sune orthodox to mazhabar kowanne da irin nasu mazhabar a tsakanin su wajen saboda shigar falsafa a cikin sabanin nasu aka tsaya akan cewa da wato maddar Allah da maddar annabi Isa ɗaya ne wato babu bambanci tsakanin Allah da annabi Isa Allah ne ya zo ya shiga ya zamanto annabi Isa ake ganin sa a sifar mutum to shine Allah yayi inkaro yace wannan kafirci ne kuma duk wanda ya faɗi wannan ya kafirta saboda domin ba a umarce su ba sai su bauta ma Allah shi kadai kamar yadda zamu gani saboda haka sun warware alƙawarin Allah sai Allah ya rusa wannan magana ta su da dalili wanda yake na hankali Allah ya ce kul fa man yamliku min Allah shay'a wane ne yake da wani iko akan Allah shay'an din nan na kira ce fi siyasin nafi da a wajen korewa a wajen istifham domin a nuna wane ne da yake da iko komai kankantar wannan ikon akan Allah ya hana shi ya dauki ran Annabi Isa da uwarsa to sun ga daukar ran uwar Annabi Isa ko ba su gani ba idan Allah ya dauki uwar Annabi Isa idan da Annabi Isa Allah ne ya hana dauki ran uwarsa mai saboda ba wanda yake son mutuwa ba wanda yake son mutuwa don mutuwa ma'anar ta karewa babu ka koma zero ba wanda yake so ya zama zero a ce la wujuda lahu to da yana da iko ya wa yake da ikon ya hana Allah daukar ran Annabi Isa da uwarsa da ma duk wanda suke bayan kasa to sannan sai Allah ya tabbatar da abin da yake abu ne wanda yake musallam ga kowa mulkin samai da kasai na Allah ne da abin da yake samai da kasai da abin da yake tsakanin su na Allah ne saboda haka ta yaya za a yi wanda yake ko wannan mulkin ba nasa bane ta yaya za a ce daidai yake da Allah Annabi Isa ina yake da mulkin samai da kasa menene nasa a ciki Allah ko daga cikin sifar Allah ya zama to gani wadata ko ya zama to baka da bukata babu bukata ga wani abu ba ta tabbata sai da cikakken mulki wanda yake kuma wannan na Allah ne ya khluqu ma yasha Allah yana halittar abin da yake dan kada ma ku dauka kan cewa to yaya aka yi Annabi Isa ya zama to ba shi da uba sai uwa to a wannan bai fitar da shi daga cikin halittar Allah ba domin Allah yana halittar abin da yake yana daga cikin halittar da ya halicci Annabi Adam ba uwa ba uba ya halicci sayyidatuna Hawwa ba uwa amma da uba so da ka Allah yana halitta yanda yake ya halitta ya halicci wanda yake ba shi da uwa ba shi da uba ya halicci wanda yake yana da uba ba shi da uwa ya halicci wanda yake yana da uwa ba shi da uba duk wannan yayi a cikin halittar saboda haka dan idan kun ce Annabi Isa Allah ne to me za ku ce akan Annabi Adam kuma me za ku ce akan sayyidatuna Hawwa to Allah yana halittar abin da yaso wato ku gane wannan a cikin kudura Allah ne ku ga girman Allah ku ce ya khluqu wato Allah yana abin da yaso wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa komai wato in kuna da imani da abin da ya kamata a ce kun ce na'am
wa qalat yahudu wan nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u qul falima yu'adz يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير
الله تعالى يقول يهودا ونصارى سنشي نحن أبناء الله مو يا أن الله ني وأحباؤه كما مسوا يا الله قل الله يقول ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم شيء نيمس يا رسول الله فلما يعذبكم بذنوبكم to me yasa yake muku azaba da zanu saboda zanubanku bal antum basharun mimman khalaq abun ba haka bane ku bar wannan magana ku mutane ne bashar bani adam ne mimman khalaqa daga cikin waɗanda Allah ya halitta yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha Allah yana gafartawa wanda yaso daga cikin bani adam daga cikin bashar din wa yu'adhibu man yasha ya azaba ga wanda yaso walillahi mulku samawati wal ard kuma mulkin samai da kasa na Allah ne وما بينهما ده abun da ke tsakanin su wa ilaihi al-masir kuma ga Allah kadai ga baki dai ake mayar da ku wannan yana daya daga cikin maganganun su na da'awa wanda yake shi ma ya warware alƙawarin su suka ce su ai ƴaƴan Allah ne kuma abun da suke nufi da ƴaƴan Allah shine kan cewar su shafaffu ne da mai duk abun da suka yi kulawa Allah tana gare su to kuma nasara sai suka dauki wannan ibara wanda tana nan a cikin littafin su an sifanta bayin Allah da cewa ƴaƴan Allah ne kamar Annabi Yaqub an ce masa shine babban dan Allah an ce ma an ruwaito Annabi Musa ya ce wa bani Isra'il ku ne ƴaƴan Allah duk irin wannan yana nufin kan cewa ai wato zababbun Allah ne su zababbun Allah ne amma sai suka dauki wannan ma'ana da kan cewa su ƴaƴan Allah ne ma'ana duk abinda suka yi wato suna da lamuni daga Allah shi abinda suke so amma har za su shiga wutan dan kadan ne za su shiga sannan daga baya sai musulmi su zo su mai rayuwar su gurbi waya ka take fada akai Yahuda suke ce ma'anda suka ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam qatalahumullah kuma suka ce su masoyan Allah ne wato masoyan Allah waɗanda suke duk abinda suka yi ai sun riga sun samu mahabbar Allah abinda duk suke yi komai suke yi akan soyayyar Allah shi to sai Allah ya faɗa abin da yake warware musu wannan magana daga dalili na hankali ul falima yu'adibukum bi dhunubikum me yasa Allah yake muku azaba saboda zunubanku domin masoyi baya azabtar da masoyinsa kuma yin azaba a gare su sun yadda Allah ne musu azaba sun sani a cikin tarihin su an shafe su sun zamanto burrai an sanya su sun rinka yawo shekara 40 suna yawo a cikin hamada ba su da gida ba su da mazauni Allah ya dauko dutse ya ce zai sauko da shi karkashin su sun yi ijtida'i yawma sab Allah ya sallada abokan gaba akan su sun karkashe su duk wannan azaba ne har suna cewa Allah yana kuka saboda wahalar da suke sha haka bari Isra'ila ke cewa Allah yana kuka saboda wahalar da Isra'ila suke sha saboda sun san irin azabar da to dan me Allah yake muku azaba idan kuma soyayya Allah ne kuma ayyan Allah ne kamar yadda kuka faɗa kuma tarin cewa sun yadda za Allah zai musu azaba wannan da sun yadda kenan lahira ma sun yadda wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda ko sun yadda cewa wuta za ta taba su kenan to sai dan me kuwa idan wuta za ta shafe ku ko da ayyaman ma'duda ne sai yaya za a yi wuta ta shafe ku idan ku ayyan Allah ne masoyayya Allah ne to Allah ya ce ku bar wannan magana shine bal lil idraf bal antum basharun mimman halak ku mutane daga cikin wanda Allah ya halitta ko mutane kowa kowane irin jinsi suna karkashin mashi'ar Allah ne suna karkashin nufin Allah in Allah ya nufi wanda Allah ya nufa ya masa gafara sai ya sanya shi a tafarkin manzali wanda kuma Allah ya nufa ya masa azaba ya sanya shi fantararre bokarbe amma ba zai yiwu ba tare da bodewar mutum kuma a ce Allah ba zai masa azaba ba babu adalci Allah ku mai adalci ne ko kuma a ce tare da istiqamar mutum kuma Allah ya masa azaba to sannan Allah ya tabbatar da mulkin sa ga sammai da ƙasai da kuma kan cewa makoma ya zuwa gare shi take
ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير وقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء
to bayan waɗannan kuma wato kawo dalilai na hankali da rusa maganganun kafirci da nasara suke da kuma yahud da nasara maganganu wanda suke na da'awa ta ƙarya sai Allah maɗaukakin sarki ya sake kira saboda wa'azi ana bin sa ta uslubi daban-daban bayan bayani da nuna hujjojin gaskiya to sai kuma ai kira da wato afifa wanda yake za ta sanyaya zuciyar mutum ya zamanto kan cewa watakila wannan ta zamanto ita ce dalilin budewar zuciyarsa ya karbi gaskiya Allah ya ce ya ahlal kitab ya kuma abu ta littafi qad ja'akum rasuluna haqiqa fa manzanmu ya zo muku yubayyinu lakum yana yi muku bayani ala fatratin min ar-rusul a lokacin da yankewa ta kasance na jerin gwanan zuwan annabawa domin tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ta babu wani annabi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana aula bi ibni maryam laysa bayni wa bainahu nabi ni na fi kowa cancanta da annabi Isa babu annabi tsakanina da shi shekara 600 babu wani annabi tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine fatratin min ar-rusul sune ake cewa wannan lokacin ahlul fatra lokacin fatra wato yankewar zuwan annabci to fa Allah ta'ala yake kada ku ce babu wani an ta qulu ma ja'ana min bashirin wala nabi kada ku ce wani manzo mai bishara da alkhairi mai gargadi da wato azabar Allah ga wanda bai bi Allah ba ba wanda bai zo mana ba sai aka ambaci manzo da sifarsa ta asasi sifar manzo ta asasi bayan bayani shine wanda yake shi ma yana daga cikin bayanin al-bishara wan nidara yin al-bishr da tsoratarwa ba dai yace shine zai yi azabar ba ko shine zai bayar ba shine yake yi ba sai dai yayi bishara wanda ya bini Allah ya masa al-bishr da al-janna wanda bai bini ba Allah ne masa gargadin wuta bishara za ta tabbata amma gargadi ba ba zai tabbata ba domin akai gargadin abinda Allah ya gargadi da shi ta yuye yafi shine kaga Allah ya shirye da mutum ya zuwa ga gaskiya to Allah ta'ala ya ce faqad ja'akum bashirun wa nadhir haqiqa manzo mai bishara manzo mai al-bishr ya zo muku manzo mai gargadi ya zo muku yana daga cikin sifofin su yana daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashirun nadhir mai bishara mai kuma gargadi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa komai wanda yana daga cikin ikon nasa ya tsara yanda zuwan annabawa zai kasance lalbalalle ya zama to kan cewar su suna tsammanin manzon da zai musu zo musu bai hude ne dan uwansu daga cikin banu ishaqa ne amma sai Allah ya kawo manzon balarabi Allah yana da iko yanda yaso wallahu alamu haythu yaj'alu risalata kai da ikon Allah cewa Allah yana yin abin da yaso sai ka zauna lafiya amma in kace lalle ga ta yanda kake so a ga gaskiyar ga ta yanda kake so addinin ya kasance wani ya daya daga cikin abin da ya kamata mu kula sau da yawa wani lokaci abin da yake sa muke zamewa muke karkata sai an ce to ai dama sun bayyana haka dama bayanin haka ya kasance su masu cewa kaza din dama abinda aka faɗa idan dai da hujja ka tsaya ka bi shi kada ka rinka cewa dama kaza Allah kun wannan kace zaka yi wannan kana so ka canza ma Allah sunnar sa ka bi sunnar Allah yanda Allah madaukakin sarki ya bayyana sunnar sa a cikin shi a cikin littafin sa da kuma cikin sunnar manzo salawatullahi wa salamuhu alayhi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk